الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صاحب الوجه الأكمل، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يوم 20 وتر رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبود الأريه دود ثلاثين دأكو كما تقص ترى تقص جوات تقص na shekara ta 2012 ta miladiya, kuma ranar Laraba za mu ci gaba da darasinmu na tafsirin Al-Qur'ani da muke a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka. A cikin wannan masallaci na Al-Furqan za mu tashi aya ta 150 a cikin suratul An'am insha Allah. Akwai tambayoyi da aka rubuto. Na farko, dan Allah a yi min bayani dangane da wannan matsalar. Kamar yadda aka ce, in mutum yana cikin tsananin cuta sai ya saki matarsa, an ce wannan sakin bai yiwu ba, to a nan sai ya kasance matar ce ta gudu, saboda wai ita ba za ta iya jiyarsa ba, amma yana mutuwa sai ta zo wai a raba gado a bata. Na farko tukuna ban san wannan kaulin ba, cewa idan mutum yana cikin tsananin cuta baya an hana shi yana cikin tsananin cuta cewa saki bai yiwu ba. Gaskiya ban san wannan kaulin ba, Allahu a'lam a inda yake. Abinda na sani shine cewar idan mutum yana cikin tsananin cuta da ake jin tsoron cewar wato ajali zai iya sauka, idan yayi saki to ba za a hana matar gado ba, saboda zai zamanto tamkar ana ganin, saboda matsalar da muke faɗa mu'amalatul mar'i bi naqidi qasdihi, ai mu'amala da mutum da wato sabanin abin da yake mummunan nufinsa. Dan ana ganin yayin da yake bayi da lafiya, in ya saki matarsa sakin domin ya hana ta daga cin gado ne. To dan haka sai aka ce ba za a haramta mata gado din ba, tana da gadonsa, ko da saki ne wanda yayi ba'i ne, kuma ko da ya sake ta din ta gama iddarta ba za a haramta mata gado ba. Wannan ni dai abinda zake tunawa kenan, abinda na sani kenan a cikin babin raban gado. Amma cewar sakin sa bai yi ba, gaskiya ban kiyaye wannan ba. Saboda haka a cikin wannan tambayar shine, idan mace ta gudu, idan ta gudu saboda tana gudun ta jiyarsa, to wannan nashir ce, saboda haka ba za a ciyar da ita ba, ba ta da wani haƙƙi na a bata wani abu daga cikin dukiyar domin kula da ita, ba ta da iyancin a ciyar da ita ko a tufatar da ita. Amma in dai ba shi ne ya sake ta ba, tana nan a matarsa, kuma idan ya mutu za ta ci gado, saboda haka idan ta zo a raba gado, idan ya zamanto cewar ta gudu a cikin irin wannan halin, to sai ya sake ta. In ya sake ta a nan wajen, babu zancen kan cewar ya saki ne domin ya hana ta cin gado, ya saki ne saboda su'ul ishra, mummunan zamantakewa da take, to a nan wajen ba za a ce za a yi mu'amala da shi da naqib qasdihi ba, saboda haka sakin yayi kuma ba za a bata gado ba, saboda ta rabu da shi saboda su'ul ishra. Kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya fa umarci maza ne cewa su kyautata ma matansu, to amma Allah ta'ala ya ce ma mata su ma walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, alayhinna wato mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, abinda yake kansu na kyautatawa shine wannan husnul ishra, su wannan ma na maza ma sun fitin da yace walil rijali alayhinna daraja, suna da daraja akan mata wajen ma'rufin da zaki, saboda su wajibi ne ya zamanto kan cewa sun bi mazajen su. To yayin da take bin mijinta har ta bar gidansa saboda bata so ta yi jinyarsa, ta nuna su'ul ishra. Dan haka idan ya sake ta saki yayi, kuma wannan ba zai hana ta cin gado ba. wannan ba zai hana ya zama tokan cewa arabu a ai wannan zai hana wannan zai haramta mata cin gado tunda bai zaman to a lokacin nan kasadinsa manufarsa shine dan ya harata dan ya haramta mata cin gado ba wallahi ta'ala a'ala tambaya ta ita ce da sallar nafiloli da tsakar dare da kuma karatun alqur'ani wanne ne yafi a wannan watan mai albarka abinda yafi karatun alqur'ani a cikin nafi a cikin sallah karatun alqur'ani a cikin sallah shi yafi komai kaga ya hada dubiyo ya hada karatun alqur'ani ya hada kuma sallah sannan kuma bayan wannan sallah din a sallar dare nafi yin nafilar sannan karatun alqur'ani da biyo baya saboda nafilar dare ita ce aikin da yafi komai a cikin dare aikin da yafi komai a cikin dare ba shine karatu ba aikin da yafi komai shine sallah domin shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi wajen rayar da dare abinnan kanu Allah ta'ala ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وبما رزقناهم ينفقون كاغا wannan an sifanta halin wadanda suke kaurace ma makauntarsu ne suna kiran ubangijin su kafin nan an ce innama yu'minu bi ayatin alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun an sifanta su wannan sifar sallah ce domin duk abin da ka gani a cikin alqur'ani kamar yadda ibnu abbas ya ce tasbihi ana nufin sallah saboda haka tasbihin da ake nufi wato da daddare din suna yin sallah kuma suna kaurace ma wuraren kwanciyar su da yin wannan sallah da addu'a da take yi saboda haka abin da ake aka fi so a yi da daddare shine sallah sannan karatun alqur'ani dan haka a wannan tartibin zai zo tilawa mutum zai iya sanya tilawa alqur'ani sa a cikin sallar dare idan bai haddace alqur'ani ba yana yin sauka zai iya karatun da yake yi na sauka yayi shi a cikin ya rike alqur'ani yana yin sallah ya sa kujera a gefansa in yazo zai ruku'u ya aje sannan ya ruku'un sa ya dago daga ruku'u yayi sujada in ya dago daga sujada ya dauki alqur'ani wannan motsin da yake domin maslahar sallah ne tunda an samu asali daga fi'ilin sahabbai suna rike mushaf suna karatu a ikrarin sahaba kamar yanda yake ya faru ga maulan Aisha ummul mu'minin kuma ba a yi mata inkari ba a cikin sahabbai wannan ya nuna kan cewa asali ne karbabbe a cikin addinin musulunci saboda haka mutum yayi haka din shine yafi idan ba zai iya ba kuma haka to yayi sallar da daddare din shine yafi sannan idan wannan ma ba zai samu ba yayi karatun alqur'ani din ba a cikin sallah ba wallahu ta'ala a'lam na'am saboda ba a samun wuta kuma baka haddace ba to shi yasa sai aje yin karatun to da sai aje yo ai sallah ce baka bukatar haske karatu ne kake bukatar haske o rike qur'anin to idan baka iya rike tunda babu haske da zaka rike alqur'anin kai sallah ina hasken da zaka zauna kai tilawa alqur'anin a cikin wato ka rike alqur'anin kuma ka rike tocilan okay na gane wato sai ka dauki tocilan ka zauna kai karatun alqur'ani din haka to wannan wata matsala ce kuma matsalar shine idan ka iya yin sallar dare kana rike da alqur'ani da hannu daya hannun kuma yana haska tocilan dan ka samu wannan ko kuwa wanne ne fito wannan Allah wannan nawajin din Najeriya ne nawajin din Najeriya ne wanda a watan su kasashe su ba su da wannan mushkila inda ba su da nefa shi zan fike da wutar lantarki inda ake da nefa babu wutar lantarki wani mutum ne ya je garin China ya je China ya ga sun yi sati daya ana cikin wutar lantarki sai ce garin nan fa kamar babu nefa wato rashin nefa shine alamar samun wutar lantarki to a zahir a cikin irin wannan wato dukkan haraka dukkan motsi da mutum zai yi na cikin sallah al-asl a cikin sallah shine kada mutum ya yi wani motsi tunda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a cikin sallah ga Allah kuna masu kunut, wato al-kunut shine wato al-khudu was-sukun, wato kakkantar da kai da nutsuwa. To duk wani motsi a cikin sallah yana yana rawarware wannan kunutin, don haka ba a halatta shi ba. Shi yasa aka ruwaito sayyidina Ali ya kasance yana cewa a cikin sallah, kada ka motsa wani jiki, kada ka motsa wani abu jikinka, na jikinka, illa idha kana la yataharraku fi salah, illa idha aslaha saw, illa idha aslaha sawban aw hakka jisman aw kama qal, wato sai dai idan ya gyara tufa ne, shine kamar kana ganin kan cewa tufar ka za ta kwance, ko kuma ya sosa jiki. Amma asali baya haka, ya kamata mutum ka to don wannan duk haja ce, wato bukata tana sa ka yi wannan, in abinda kai bisa bukata ya halatta. To yanzu rike tocilan, rike alqur'ani mun ga dai ya samu asali, to amma rike fitila kuma fa harka ce domin maslahar sallah, ko kuwa ba dan maslahar sallah ba, kuma tana da yawa ko ba ta da yawa? A zahir tana da yawa, tunda zaka rike shi ne a tare da kai, kuma wannan zai fawwata maka wata sunna daga cikin sunnonin sallah, shine alfarz. Dan ba zai yi ba ya zaman to kan cewar ka rike alqur'ani sannan kuma kai, sannan kuma ka rike tocilan sannan a ce kai qabdu. Buɗe shafi za ka iya yin ƙabdu ɗin, ai kana buɗe shafin. Ya kuma karuwa gaskiya ne, to a zahir a cikin irin wannan sai mutum ya yi sallar da daidai abin da ya samu yake da shi na hadda, daidai abin da yake da shi na hadda surori sai ya yi. Idan mutum bai haddace alƙur'ani da yawa ba, in mutum bai haddace surorin alƙur'ani, in mutum ya haddace alƙur'ani da yawa, ya tsawaita sallah shine yafi, wato ya yi sallah ya tsawon karatu, ya ruku'u mai tsawo, ya sujuda mai tsawo, da raka'o'i kaɗan, raka'o'i takwas yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, wannan shine yafi. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake. To amma wanda yake bai haddace alqur'ani ba, kuma yake cikin irin wannan hali namu na Najeriya, da ba zai iya rike alqur'ani ba, babu wutar kuma da zai harka ya gani, to yayi kasratu sujud, ya raka'o'i masu yawa, ya karatun kaɗan amma ya raka'o'i masu yawan gaske. Imam Ahmad an ruwaito cewa raka'o'in da yake yi na sallah tsakanin dare da rana, a cikin dare da cikin rana in aka hada gabaki daya, raka'a 300 yake, 300 300 300, lokacin da aka yi masa bulala saboda ya tsaya a tsaya ya dage akan imani a bisa ka'idar alkitabu was sunna da ijma'u salafil umma, ya tabbatar Allah wanda da wannan ya samu imamatu ahli sunna, ake ce masa imamu ahli sunna, imamu ahli sunna wal jama'a, wannan shi ne lakabin da ake ma imam. In ka tance imamu ahli sunna, to imam Ahmad ake nufi. Mallam Abdullahi da muke gaya masa tafa'ul muke fata muke, shi ma ya zamanto a irin, ya zamanto a cikin irin wannan, babu laifi ai tafa'ul. Amma shi imamu ahli sunna ne da ijma'in al'umman musulmi, haka suka kai wanda yayi. To da aka yi masa bulala saboda jikinsa ya rauni, shine yake raka 150, yake 150 a dare da rana. To shi yasa ne ma malamai suke sabani menene yafi, tulul qunut ko kasratus sujud? Tulul qunut wato ka dade a tsaye, ko kuma kasratus sujud, yawan raka'o'i da yawan sujada? Waɗanda suka ce tulul qunut shine yafi sun kafa hujja da cewa shine fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma hujja ta biyu suka ce hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayu salati afdal, yace tulul qunut, wace sallah ce tafi, yace wanda aka yi tsayuwa da sujada da ruku'u mai tsawo a cikin ta, shine ma'anar tulul qunut. Waɗansu malamai kuma suka ce a kasratu sujud yace, dalilin su daga cikin dalilan su na farko suka ce hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma sajada abdun muslimun lillahi sajda illa rafa Allahu biha daraja, illa rafa Allahu lahu biha daraja wa hatta anhu biha khati'a, babu wani bawa musulmi da zai yi sujada saboda Allah guda daya face Allah ya dauka darajarsa da wannan sujadar, ya kuma ya fi masa zunubi da wannan sujadar. To da kaga kenan, idan mutum yayi sujada mai yawa, kaga daukar darajar ta fi yawa na wanda yake yi sujada kadan ko da tana da tsawo. Dalilin su na biyu shine hadisin wanda yayi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da daddare, ya kawo masa ruwan alwala da aswaki yayi aswaki yayi alwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa salni tambaye ni me kake so me maka ya tambaye shi to kaji fikihun sahabbai da imanin su wani idan akai wannan yace ai abinda nake so ya rasulullahi ka bani gundumar gundumar nan ta mahajjul zahab wanda yake duk nan wajen no abin nan a ma'adanin zinari ne ka bani ita daga ni har zuriya ta mamanta da talauci bai wannan ba sai kawai yace masa murafaqataka fil janna makwabtaka da kai a cikin aljanna yace awa ghayra zak ko wani wannan ne yace huwa zak shine kadai wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud to ta fuskar ka kai kuma ka taimaka min akan abin da kake nema din bi kasrati sujud da yawan sujada kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da shi akan yawan sujada domin ya samu abin da yake komai shine makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna kaga wanda shiga aljanna yake komai to a cikin aljannan ma akwai mala'u akwai ya ayyuhal mala'u a cikin aljanna mala'un aljanna sune wanda suka samu wannan makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rafiqul a'la kenan ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وندي يبقى الله يبقى من ذا الله صلى الله عليه وسلم وأن سنة تارد وأن الله ينئم أدريس دقى النباوة دا صديقي دا شهيدي دا صالحي بعد الله دا وأن أبو كان ذا ما سبو دعاك أتكين الجنة ما متاكي 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 وجد تفكومي وكا سوني وأن الرفيق الأعلى shine wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ransa yazo fita karshen abin da aka je na cewa kenan Allahumma ila ar-rafiq al-a'la saboda shine Aisha take cewa an bashi zabi kenan idan la yahtaruna ba zai zabe mu ba duk annabi in yazo mutuwa sai Allah ya bashi zabi ya tafi wajen rahmar Allah da Allah ya bashi ko ko ya zauna a duniya ana bashi zabi ya dadin yana so ya zauna a duniya amma ba wanda daga cikin su da ya zabi zaman duniya wanda ya nuna kan cewa duniya din mu ne zai muke ganin ta wani abu saboda ba mu da yaki ne yasa muke tsoron mutuwa yasa ba ma san mutuwa su kuwa shi ko lokacin da yazo yace Allahumma ila ar-rafiqil a'la to ar-rafiqul a'la din nan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya nuna mana cewa ana samun sa bi kasratis sujud da yawan sujada to kaga wannan ya nuna falalar yawan rak'o'i kenan to shine hujjar waɗanda malaman da suke ganin mutun yayi sallah rak'o'i da yawa tunda in kai raka'a da yawa a kowace raka'a akwai sujada biyu saboda haka wanda yayi raka'a 8 kaga yayi sujada 16 ya samu sujada 16 ko amma wanda yayi raka'a 100 fa sujada nawa ya samu 200 to saboda haka tanan fuskar suka ce saboda haka wanda yake ba zai bashi da alqur'ani maimakon ya zauna ya ce to bari ya dauki tocilan ya tsaya ya tilawa alqur'ani tunda ba zai samu dama da zai rike alqur'ani yayi a cikin sallah ba ya samu tulul qunut to ya koma ya zuwa ga kasratus sujud idan daga alam na sharaha ne idan daga alam tar kaifa ne ya haddace zuwa qul a'udhu bi rabbin nas ya kai yin sallah da su ya kai ya raka'a 100 kamar yadda aka rawaito su Imam Ahmad suna yi wannan shine aula sallah a cikin dare ita ce tafi karatun alqur'ani don kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa kowace sa'a ta dare da rana akwai ibada da ta fita yanzu a lokacin da ake kiran sallah a lokacin da ake kiran sallah duk da karatun alqur'ani shine zikirin da yafi komai amma yayin da ake kiran sallah ka tsaya kayi raddi ga mai kiran sallah shine zikirin da yafi yafi ka tsaya kayi karatun alqur'ani a lokacin sai dai zaka iya hada dubiyar yayin da yake ashhadu an la ilaha illallah zaka iya karanta aya daya ka karanta aya daya sannan kuma ka tsaya ka ce ashhadu an la ilaha illallah sannan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ka karanta aya daya sannan in ya gama ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah amma yayin da ya gama maimakon ka ci gaba da karatu ka tsaya ka karanta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka roka masa wasila shine yafi ka shagalta da karatun alqur'ani haka Sheikh al-Islam ya bayyana wannan asali to wannan fiqhu ne fahimta ne na addini sosai to tare ya kamata mu gane irin wannan fahimta kowane lokaci akwai abin da to a cikin dare ibadar da tafi ita ce sallah sannan karatun alqur'ani na'am da Allah a jawo hankalin mata masu aiki gidajen radio da su dinga kiyaye ka'idojin Allah bisa kiyaye muryoyinsu da sauransu wajen aiki wannan kwarai da gaske kun ga Allah bai hana mace tai magana da maza ba, bai hana mata tai magana da maza ba. Saboda haka a gidan rediyo don mace ta yi magana, abinda Allah ta'ala ya hana shine karya murya. Yani taqaytunna fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Idan kuna jin tsoron Allah ya kuma tan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ku karya muryarku. Al khudu wa kada ku sassauta murya ku karyata. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, wanda ke da cuta a cikin zuciyarsa sai ya ringa kwadayi cewa a'a yanda fa ake mun maganan nan a to ya kamata fa na ga yaya fuskar take. Kada kada aka an abinda aka hana mata kenan. Wa qulna qawlan ma'rufa, ku faɗi magana wanda take ma'ruf. Saboda haka idan za ku yi magana, ku yi magana babu sanya dadin murya a ciki wanda za ta janyo hankali, kuma su mata sun san abinda suke yi. Wannan abinda suke yi din wanda suka san suna yi shi Allah ya hana su wajen magana. To saboda haka ta wajen wanda suke aiki a gidan rediyo su kula da wannan. Ko ba hujja bane su ce in ba su yi wannan muryar ba da sun san yanda suke yin ta, za a ce za a kore su daga aiki, a ce abin nan ba sa aiki daidai, ba su iya karatun labarai ba, ba su iya bayanin talaba, ba su iya kaza ba. Wannan ba hujja bane, sai addinin su ya hana su. Idan aka matsa musu su dage akan cewa addinin su ne ya hana su, duk wanda ya dage akan addinin sa Allah zai bashi mataimaki. Kuma sai ya ga mutane, sai ya ga wato an girmama su saboda an san kanta masu kiyaye addini ne. Amma kuma su zamanto yayin da suka ce addinin su ne ya umarce su, su zamanto haka suke wajen addinin, suna bin sauran kaidodin addini. Ba wanda yake ba ruwanta da sallah ba, amma an zo ranta ce ita addinin ta ne yace, ko ba ta sallah. To da haka kaga nan shugaban da manzai ce a ƙarya kike yi, addinin ma wanda kike so kike yi. To da haka sai kuma, amma idan aka san cewa mai tsara addinin ce, ba ta harka da mutane, ba ta harka da maza, ba ta tsayawa tana hirace-hirace, ta je tana tafawa da maza, tana bayyana al'auratta. Idan mai killace mai tsare kanta ce, mai tsare mutuncinta, mai tsare addininta, daga lokacin sallah ya yi, tana da wurin sallanta da addardumanta da take tsawa ta shimfiɗa ta yi sallah, aka ga mai kula da addini ce. To don haka idan ma ta ce ba za ta labar, in ma suna son mai daɗin murya ne, mai karya murya, sai ta a wannan ai ustaziya ce, kada a kawo ta nan. Kaga shi kenan, wakafallahu lmuminina alqital, Allah ya mata magani. Amma yayin da ta zamanto ba ta addinin, sai kawai a nan ne take so ta yi, sai a tsagiranci take so ta yi. To a nan wajen ba ta samu wannan taimakon ba. Idan kuma har ta dage akan bin addinin nata, aka raba ta da aikin nata, to duk wanda ya bar wani abu saboda Allah, Allah zai baddala masa da abin da ya fi alkhairi. Sai haƙuri ta jure, jar'a sunnar Allah ce. In mutum ya ce ya yi imani, sai Allah ya jaraba shi. Kuma in ya jaraba ka, ka dage, Allah maɗaukakin sarki zai baka abin da baka tsammani na kyaututtuka a duniya da lahira. آية 150 ولا حلم شهداءكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل حلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
نعم. الله تعالى يتي قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. كتي موسى يا رسول الله كتي ما مشركي هلم شهداءكم كزودا ku tattaro masu yi muku shaida, ku zo da su. Alladina yashhaduna anna Allaha harrama hadha, waɗanda suke shaidawa cewa Allah ya haramta wannan abubuwan da aka da kuka haramta. Hadha din nan ishara ne ga abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin samaniyata azwajin, min adh-dhani ithnaini wa min al-ma'zi ithnaini, qul adh-dhakarayni harrama am al-unthayaini amma ishtamalat alayhi arhamu al-unthayain. Abubuwa ne da aka ambata ayoyin da suke gaba, wanda mushrikai suka haramta na daga cikin dangin abinci, na daga cikin kuma dangin nama, wato dabbobi na ni'ima, wanda Allah ta'ala ya hore su ga bayinsa. To akwai ku kawo waɗanda za su yi muku shaida cewa Allah ne ya haramta waɗannan. Fa in shahidu fala tashhad ma'ahum, to idan suka shaida a kaddara cewa sun shaida din sun zo sun yi shaida bayan kuma wannan umari ne na ta'ajiji dan ba za su iya shaidar ba dan ba wanda zai musu shaida akan haka to idan dai suka karba ma suka yi shaidar saboda wato kadiban wazura saboda ƙarya da kira saboda ƙarya da shaidar zur fa la tashhad ma'ahum to kai ya rasulullah kada kai shaida tare da su wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina bayan ma ka kada kai shaida da su kada ka bi soyace-soyacen ran waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu walladhina la yu'minuna bil akhirah kuma waɗanda ba sa imani da lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma suke sanya tsara ga Allah wato suke sanya waɗansu suke daidaita waɗansu tare da Allah wato Allah madaukakin sarki da wannan ne yayi khatama wato a darasin da wato ayoyi da suke inkari na wannan mummunan aiki da mushrikai suke yi na canja shari'ar Allah na suka haramta abubuwan da Allah ta'ala ya halatta domin wannan shine canza addinin Allah Allah yana kishin addinin sa kaga yanda aka mayar da addinin Annabi Ibrahim addini hanifi ya zama to wani abu daban da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka tace wannan addini ya zama to akan hanyar tabbatutar to wannan abubuwa da Allah ta'ala ya musu inkari ɗaya daga cikin madharin canza addinin Allah ne shine wato a canza shari'ar sa a haramta abin da yake Allah bai haramta shi ba to Allah ya ta'ala yace ku kawo kace musu ya rasulullah ku zo ku kawo masu muku shaida akan cewa Allah ya haramta wannan domin dai Allah ya bayyana ga abinda Allah ya bayyana kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu a cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da yake haram a cikin abinda aka yi min wahayi inji annabi sallallahu alaihi wasallam inji Allah yace ma annabin sa illa wannan ya fada ga kuma shari'ar da ta gabata ita ce shari'a at-taura me yasa ba ambaci shari'ar injila ba saboda shari'ar injila istimrari ce ta shari'ar at-taura waɗansu daga cikin abubuwan da aka haramta a cikin injila shine aka halatta a cikin aka haramta a cikin at-taura su aka haramta a cikin sai aka halatta su a cikin injila wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashin abin da aka haramta muku amma ƙarin haramci bai zo ba a cikin injila kun ga wannan hikima ce ta alqur'ani shi yasa da yake ana bayanin abubuwan da aka haramta in aka fada na at-taura tamkar an fada na injila ne amma da ana fadan abin da aka halatta in aka fada na at-taura sai an fada na injila amma da yake ana fadan abin da aka haramta ne sai aka takaita da abin da yake cikin at-taura sai aka ce wa alal ladina hadu to ga abubuwan da Allah ya haramta domin wannan dai sune shari'o'i na annabawa da shari'ar musulunci wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da kuma shari'ar ahlul kitab wanda ita ce ke cikin at-taura wanda take shari'ar annabi Musa wanda ita ce ta kunshi abubuwan da aka haramta to bayan wannan da Allah ya gaya muku cewa in dai abin da Allah ya haramta ne waɗannan to ku ku kawo wanda zai muku shaida cewa Allah ya haramta wannan wajen musulmi ba za ku samu ba wajen yahudi mai tsoron Allah ba za ku samu ba amma ta yiwu ku samu shi yasa sai Allah ta'ala ce fa in shahidu to idan a kaddara har sun yi shaida suka samu waɗansu yahudawa waɗanda suke makiya addinin Allah makiya Allah makiya annabawan Allah suka zo suka yi shaida kamar yanda suka yi shaida da yahudawa da mushrikai suka zo suka tambaye su suka ce wai yanzu ku ne aka ba ku littafi kuna karantawa kuna kuma rubuta littafi ku ba mu ku yada shi saboda haka ku ne ahlul ilmi yanzu mu da muke kan addinin da muka gada iyaye da kakanni muna bin iyayenmu da kakanninmu sau da kakanninmu sau da kafa ba mu saba musu ba mu ne akan shari'a ko kuwa shi wanda ya zo ya wulakanta abinda iyayenmu da kakanni suke ya zagi gumakanmu a ce yanzu shi ne ya fi mu shirya ko muka fi shi shirya sai suka ce a'a ina za a hada ai ku ne alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladina amanu sabila ba ga wanda aka ba su na rabon littafi ba daga cikin malaman yahudawa sune ka'ab ibn al-ashraf suna imani da gunki da dagutu kuma suna ce ma kafirai mushrikai kenan haula'i waɗannan mushrikan da kafiran ahada min alladina amanu sabila sun fi shiriya zuwa ga hanya bisa waɗanda suka yi imani to kaga akwai daga cikin ahlul kitab masu wannan to shine Allah yake ta fa in shahidu idan su mushrikai suka yi shaida ko kuma su kafirai ko kuma idan suka kawo shaidin nasu na ƙarya shaidar zir tunda akwai su yanzu ba muna da su ba suna nan a kotu suna zaune a kofar kotu ina abin nan kana sai shaida zamu yi maka je ci shaida da ƙarya ka biya su su tafi to akwai irin waɗannan kuma waɗannan in aka kira su aka ce ku zo ku shaida cewa ai a cikin littafin kuma Allah ya haramta waɗannan in sun zo sun yi shaida sai a ba su kuɗi to idan har suka zo suka yi shaida ya rasulullah fala tashhad ma'ahum kai kada ka shaida tare da su saboda abin wato idan da Qur'ani aka gehe kan cewa dole sai yayi rinjaye akan mutane a nan duniya da za ka ga an nemi hanya ta ko ta yaya sai an wato turmuza hancin wanda yake bai yadda ba amma Allah ba ruwan sa ko ku yadda ko kar ku yadda wannan ba zai canza sha'anin Allah ba tunda ba anan ne ake shari'ar ba kawai za a koma wajen sa sai Allah ya ce fa in shahidu fala tashhad ma'ahum in su sun yi shaidar kada kai shaida tare da su za a zo waje na ai yasa Allah ta'ala yake ta hukumul haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur gaskiya ce daga ubangiji wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta Allah bai damu ba tunda Allah ta'ala ya san cewa sha'anin ba anan zai kare ba za a dawo wajen sa sabanin mutum a cikin sha'anin sa mutum yana hankolo kan cewa sai an yi komai an gama ta yanzu saboda iyakar abin da yake da iko da shike ne yake gani a nan duniya amma Allah da yake da lahira kuma Allah da yake da waɗansu da yake da masu shaida waɗanda yake ba ku ba Allah yana da mala'iku wanda sun fi ku ibadun mukramun bayi waɗanda suke masu daraja suna yin shaida saboda haka idan ku ba ku shaida ba ina ruwan Allah Allah ya waɗansu sun riga sun yi shaida kuma akwai waɗansu wanda Allah ta'ala zai kawo daga cikin halittarsa wanda yake su ba za su zamanto kamar ku ba to sai Allah ya tsaya kawai akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kada ka shaida tare da su ma'ana kada ka zamanto cikin azzalimai domin zalunci ne shaidar zir zalunci ne wala tattabi ahwa alladhina yu'minuna bi kadzabu bi ayatina a cikin wannan kun ga Allah ta'ala yayi tashhiri wato ya yada mummunan ambaton waɗannan mushrikai yanda ya ambace su da sufofin su kun ga da a cikin ka'idar larabci ce a ka'idar larabci in zakai atafin sifa akan sifa zakai ya kawo su ba tare da wawu ba kamar da Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim kaga bai ce bismillahi war rahmani war rahim ba bai kawo wawu ba domin duk shi din ne dai sai kawai ya ce da sunan Allah mai jin kai ga wato mai rahama mai jin kai ga muminai kaga sai ya faɗe su ba tare da atafi ba kamar yanda kuma yace sabbih isma rabbika al'ala ka tsarkake sunan ubangijinka mafi daukaka allazi khalaqa fasawwa wanda yayi halitta kuma ya daidaita halittar to sai ya kawo kuma wallazi akhraja almar'a faj'ala wallazi qaddara fahada wallazi akhraja almar'a nan sai ya kawo waw dan ya nuna kuma ya dada nuna kirari akan kansa da ambaton sauran sifofi nasa to nan wajen da Allah wannan yayi izharin ambaton su a wajen da ya kamata a ce ikhtisari shine a takaita a boye ko kuma haka ma za a iya cewa wato me yakan a ce wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina a maimakon a fadi ai atafin su akan fil akan al-mawsul a ce kada ka bi wa alladhina kadzabu bi ayatina wala yu'minuna bil akhirah ويعجلون بربهم في اكرر اك ميميتا الموصول domin a yada da domin wato a ambace su kowa ya san su a fade su da sifofi wadanda yake zai suka kunshi wato zargi da bayyana mummunan halin su Allah yake kada ka bi soyace soyace ran wadanda suka kareta ayoyin mu kuma wadanda ba sa imani da lahira kuma waɗanda suke daidaita wani da Allah wato duk wannan fa su ne ba wasu ba amma kamar kai ka ce waɗansu tane ne daban aka kawo a'a ba waɗansu bane su ne dai waɗannan wanda suke wannan dan a aibata tafarkin su kuma a fadi irin abin da yasa suka cancanci a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kasance tare da su duk wanda yake da wannan sifar wato kenan sawa'un ko daga cikin mushrikai ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kawo shaidar ku ko daga wanda za su zo har duniya ta nadi to ba su cancanci ka kasance tare da su ba kuma aka tabbatar da kan cewar addinin su hawa ne al-hawa shine abinda kake nema wato wanda yake abinda kake so kuma ka san cewa aqibar sa cuta ne amma kuma kana son sa kuma ba za ka yi hana kanka ba. To wannan shine hawa, wannan shine hawa. Yanzu kaga kamar Allah abin nan duk wanda suke da wannan ɗabi'a Allah ya raba su ita kamar taba. Kaga duk irin yanzu kaga za a rubuta kamar za a rubuta kan cewa taba tana cutarwa. Kamar a America ma za a rubuta cewa babban likitan America ya tabbatar da kan cewa taba tana sa kansa ta kirji, tana bata hanta, alal misali ya faɗa ya rubuta haka. Kaga kenan ya san akwai cuta amma yana so mai shan taba. To wannan shine hawa, wannan shine hawa. Mutum ba zai iya barin abun ba tare da cewa ya san cutarsa. To shine aka sifanta addinin mushrikai da wannan, saboda ba a gina shi akan ilimi ba, ba a gina shi akan bin shiriya ba, an gina shi ne kawai akan soyace-soyacen ran waɗanda yake ba su suka kareta da ayoyin Allah. Saboda haka kaga waɗannan sifofi abubuwa guda uku, kareta ayoyin Allah shine mutum ya kareta su, ya yi inkarin annabci, ya yi inkarin wanda ya yi inkarin hadisi ɗaya daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kareta ayoyin Allah. Idan hadisin nan mutawatir ne to wannan ya kasir, in saninsa a cikin min addini bid darura, kamar mutumin da ya yi inkarin cewa wato ƙarya ya ce ƙarya ne sallah azhar ba raka'a hudu bace, duk yanda kazo kai sallah azhar in kai tayi to wannan ya kafirta, dan ya ƙaryata ayoyin Allah. Wanda ba sa imani da lahira, ba sai da lahira ba, suna ganin kanta ana dai fadan lahira din nan ne kawai. Waye je ya gano ya zo ya gaya maka, duk wanda ya tafi ya tafi kenan, ya gano ya zo ya gaya maka, kaga masu wahayin shaidan ke wai suna ganin hujja ce, da kuma masu daidaita waɗansu da Allah. Daidaita wani da Allah shine abinda Allah yake yi kace shi ma yana yi, kamar alal misali sanin gaibu, kace wani ya san abinda zai samu gobe, wani ya san yana da ikon ya baka sarauta saboda yana da aljani, wanda wannan aljanin duk abinda ya sa a gabansa zai yi sai ya yi, ba wanda ya isa ya hana shi. Kuma shi wannan shi wannan aljinin wannan bokan yace wannan aljinin hadimin sa ne. To kaga wannan ya daidaita wani da Allah, haka zalika daidaita wani da Allah shine abinda ake ma Allah kai ma wani, kai sujada ga wani ba Allah ba, ka roki kai addu'a ga wani ba Allah ba. To waɗannan sune sifofin miyagun sifofi, wato sifofi waɗanda suka fi faci a cikin dabi'un mushrikai da aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya koyi tare da su. Na'am.
Qul ta'alam atu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
الله يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم كتير 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 يا رسول الله ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku. Allah tushriku bihi shay'a, kada ku yi tarayya da shi da komai. Wa bil walidayni ihsana, ku kyautata wa iyaye kyautatawa. Wala taqtulu auladakum min imlaqin, kada ku kashe iyayenku saboda talauci da yunwa. Nahnu narzuqukum wa iyahum, mu ne muke azurta ku ku kanku wa iyahum da su. Wala taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan, kada ku kusanci ayyukan alfasha waɗanda suka bayyana daga ciki da waɗanda suka buya. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, kada ku kashe ran da Allah ya sanya ta ne alfarma ya tsare ta, illa bil haqq sai dai da haƙƙi, in akwai dalili na haƙƙi na a kashe. Zalikum wasaqakum bihi la'allakum taqilun, to da wancan waɗancan abubuwa da sune ubangijinku ya muku wasici da shi, la'allakum taqilun, dan ku zamanto masu hankalta. Wato wannan ayar da ita ce Allah ta'ala ya bayyana wato constitution din musulunci, dustur din ka'idodin Allah, yace ku bar waɗannan shirman da duk kuke yi, kun haramta ma kanku wannan naman, kun ce ba a cin wannan, kun ce ba a cin wannan, maza ba sa cin wannan amma mata suna ci, ku kyale wannan safafit din da kuke yi, ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta, ku duba ku gani shin abinda Allah ya haramta shine daidai da hankali da hikima kuka ko abinda kuka haramta. Min babi wato aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Yanzu za ku sanya wanda yake kawo ruwa ga alhazai, yake kuma kula da hidima ga dakin Allah, kamar wanda ya imani da Allah da ranar lahira kuma ya jihadi a tafarkin Allah, daidai ne ba daidai bane? Ko ku za ku dauka kan cewa wannan shine addini, bayan kuma ga wannan wanda Allah ta'ala ya faɗa, yanzu kawai dan kace baka cin wani nama, baka ba bika wani hujja ba, zaka hada shi da wanda yake ya haramta ma kansa irin waɗannan ka'idodi na shari'a wanda ta kunshi abubuwa wato rukunai guda uku masu girma. Rukuni na farko shine umarce-umarce da suka zo daga Allah, waɗanda suke da su ne ake gyara zaman al'umma. Na biyu umarce-umarce da su ne aka gyara nizamin yanda mutane za su rinka mu'amala da tsakanin su. Sannan na ƙarshe abin da ya tabbatar da cewa ga tafarki mai karke, asali da yake tabbatar da tafarki mai karke, tafarkin musulunci. To ka duba kyan da ke cikin waɗannan umarce-umarce da wasici na Allah da ke cikin wannan. Allah ya ce ku zo in karanta, Allah ya ce ka ce musu ya Rasulullah ku zo, wato ta'al fi'ilul amri ne da ya kunshi wato in aka ce wa mutum ta'al kamar yana nurin kan cewa kai wanda yake bada umarni yana sama, wanda yake kuma ake ce masa ya zo kamar ka hawo zuwa gare ni, wato domin yawanci ana amfani da shi ne na yanda ake yin shela, yanda ake yekuwa a cikin Larabawa. Al'ada idan mutum a cikin Larabawa idan za a yi yekuwa, al-nabir mai gargadi idan ya zo kan tudu yake hawa, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka umarce shi ya gargadi mutanen Makka fasda bima tu'marka, bayyana abinda ake umarni aka umarce ka da shi, sai ya je ya hau kan dutsen Safa ya kira su, ya wane ya wane, ya bani wane, ya kabila wane, ya gida wane, duk sai da suka zo yana sama sannan ya musu umarni. To kamar haka aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka zo, yace ka ce musu ku zo, gani ina wannan matsayin na annabci da Allah ya bani, in karanta muku abinda Allah ya haramta muku. Kaga ba cewa ku zo in haramta muku abubuwan da suke haram ba, in karanta muku abinda Allah ya haramta muku, domin ni manzo ne. Kuma a cikin wannan akwai astilawa, wato in karanta maimaita, domin shine ma'anar tilawa, a karanta a tisa, a karanta a tisa, wanda yake nuna da haka ne ake fahimtar shari'a, da haka ne ake fahimtar shari'a, ka karanta ka sake karantawa. Shi yasa za ku ga haka ya kamata a rinka karanta littafin fiqhu. Shi yasa za ka ga malamanmu tun a soro in mutum ya karanta ahalali sai ya sake karanta kuma ishmawi sai izziya sai risala, ai ta maimaita tsarki da sallah da zakka, ai ta maimaita su, an karanta su a wannan littafin a sake karanta su a wannan littafin, domin karanta su ibada ne, kuma da haka ne za a fahimci shari'ar Allah yanda ya kamata. To haka aka asali daga umarnin da Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, qul ta'alu hatta ma harrama rabbukum alaikum. To abubuwan da Allah ya haramta jinsi biyu ne, domin a cikin waɗannan abubuwan akwai wanda umarni ne Allah ta'ala yi, akwai wanda kuma hani ne. Kamar Allah tushriku bihi shay'a, kaga hani ne ko kada ku shirka, amma wa bil walidaini ihsana umarni ne, domin wato imtithalul amr wajibi ne, ka bi umarnin Allah wajibi ne, kamar yadda irtikabun nahi yin abinda Allah ya hana shi ma haramun ne. Tarkul wajibi haramun wa fi'lul muharram haramun, kabar wajibi haramun ne, ka aikata haramun shi ma haramun ne. To shi yasa duk sai aka tara su aka ce ma harrama rabbukum alaikum, aka kawo abinda yake haramun din da abinda yake barin wajibi. Kun fahimta? Wato in ka ce ku zo in gaya muku haram, sai ka faɗi kawai abubuwan da aka haramta, idan kuma ka ƙara da wato abubuwan da aka wajabta, to za a fahimci kan cewa barin waɗannan wajiban shi ma haramun ne. Wanda yake kuma haka ne, wato al'amru bishai nahyun an biddihi, wato kai umarni da abu hani ne ga abin da yake kishiyarsa. Allah ta'ala ya faɗi na farko shi ne kada ku shirka da shi. Shirka kamar yadda muka ambata shi ne yana daga cikin shirka da Allah kai hada wani ka daidaita wani da Allah a cikin abin da Allah ne yake yi ka nasabta ilimin gaibu ga wani ko ka nasabta ikon cuta ko amfanarwa ga wani ba Allah ba ko kuma tare da Allah kace shi ma yana da iko kamar yadda Allah yake da iko ko shi ma zai iya sanin gaibu kamar yadda Allah ya san gaibu Allah ya hore masa zai iya buga kasa ya iya gano abin da zai faru gobe in kai imani wannan kai shirka da Allah na biyu kuma shine kai shirka da Allah cikin abin da ake ma Allah ce ma wani Allah kai sujjira ga wani Allah kai yanka ga wani Allah kai addu'a ga wani kai addu'a kai fuskantar da addu'a ga wani ba Allah ba duk wani yana daga cikin al-ishrak billahi wa bil walidaini ihsana wa ai wannan wato da kuma ihsani ga iyaye wato wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye shi yasa nan Allah madauki saboda wato bir saboda matsayin iyaye sai Allah bai ce kada ku mugusta ma iyaye ba saboda iyaye bai cancanci a ambace su ba sai a makamin ai musu ihsani shi yasa bai ce wala tusiu ilal walidaini ba kada ku mugusta ya zuwa ga iyaye a sai kawai ya ambaci yi musu ihsani domin shine ya dace da matsayin su domin duk wanda ya kyautata ma iyayensa to zai gode ma Allah zai zama to mai shukura ga Allah mai godiya ga Allah domin su ne wanda kake ganin ihsanin su mubasharatan suka kula da kai tun kana dan yaro haka taso ka gansu ba abinda kake gani daga wajen su sai soyayya saboda haka idan dai ka kyautata ma iyaye to zaka so wanda ya kyautata ma iyaye to zai zama to mai godiya ga Allah shi ta kaga Allah ta'ala yake cewa anishkurli wa liwalidayka ka gode min ka gode ma iyayenka domin idan dai har ka gode ma iyayenka to zaka gode ma Allah in kuma baka gode ma iyayenka ba to ba za ka gode ma Allah ba to shi yasa aka sanya su a matsayi na farko kuma wanda yake shi yasa ake ambatansa a cikin wato ayyuka da suka fi komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud da aka tambaye shi wani ayyuka ne suka fi a wajen Allah sai ce as-salatu li waqtiha sallah a lokacinta aka ce thumma ayi sannan wanne sai fadi ihsan ila alwalidai kyautata ma iyaye wala taqtulu auladakum min imlaqin na uku kada ku kashe ƴaƴayenku min imlaqin saboda talauci wato kuna cikin talaucin sai ku ga abinda zai sauƙaƙa muku talaucin shine ku rage nauyi sai ku kashe ƴaƴa wannan kuna cikin talaucin kenan ko kuma kuna cikin talaucin ƴaƴa suka zo sai ku ga kan cewa zuwan su zai dada ƙara nauyi na iyali sai ku kashe su amma a cikin suratul isra sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin kada ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talaucin can talaucin bai zo ba amma kuna jin tsoron zai zo kuna jin tsoron zuwansa kamar yanda yanzu ake yi ana cewa wato abinda ake iya fili da ake iya yin noma ga iyakarsa kowane juzi'i na noma zai iya yin noman abinda mutum kaza zai ci to yanzu kuma ga yanda adadi yake ake hayayyafa a Najeriya saboda haka sai ai lissafi science din shedan kenan sai ai lissafi a ce to ga adadin yan Najeriya ga yanda suke hayayyafa bayan shekara biyu zai zama to bayan shekara kaza din lissafi za a yi lissafin shedan mathematics din shedan bayan shekara kaza zai zama to filin abinci da noman da ake ba zai iya ciyar da yan Najeriya ba saboda haka meye maganin wannan a daina haihuwa China sun yi suka ce kowa mutum ɗaya zai haifa Almaniya sun yi yanzu kuma abin ya zo ya dame su don haka yanzu duk wanda ya haihu a Germany da France sai an ba shi kyauta saboda su so suke su hayayyafa so suke su karu gashi kuma yawan karuwa din nan fa shine izza mu ba sa so mu karu amma su suna so su karu gashi kuma Allah yana tutiya yana yi wa mutane alfahari da shi cewa da haka ne ya karfa so ja'alnakum aksara nasira muka sanya ku ka fi yawan mutane shine yawan arziki to amma sai su ce a'a mu a tabbaka mana dokar hana haihuwa su kuma wanda ya haihuwa a bashi kyauta amma mu kuma duk wanda yaje ya kai kansa aka bashi maganin hana ciki hana haihuwa ko aka yanke masa ya zaman to baka rara ba zai taba haihuwa ba haka yake akwai wazan da suke zuwa yi musu haka kada ma su taba haihuwa ko kuma ita matar a maida ta baka rara ta daina haihuwa kwata kwata saboda me khashyata imlaqin saboda jin tsoron talauci zai zo duk biyan Allah ya hana saboda jin tsoron talauci da bai zo ba ko kuma saboda jin tsoron talaucin saboda wato gudun talaucin da yake a yanzu sai Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyahu. Ku din da kuke cikin talaucin, da kuke neman fita daga cikin talaucin, ai ba wanne zai fitar da ku ba mu ne, mu ne muke azurta ku, ku wa iyahum da kuma su din idan sun zo. Ku kanku da kuke cikin yanzu halin da kuke ciki, ba wanne ya azurta ku ba. Yayin da iyayenku suka haife ku, mu ne muka azurta ku. Su ba kuma da suka zo, mu ne zamu ne muke azurta su. Wannan saboda Allah ta'ala, wannan Allah ya faɗi abin da yake sunna ce ta sa, ka'ida ce ta halittar Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Babu wata dabba a bayan kasafa ce arzikin ta a wajen Allah yake. Kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudus nafata fi ru'i an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Malaika Jibril yayi mun wahayi a cikin zuciyata ya gaya mu cewa babu wani rai da zai mutu face ya cika arzikin sa da ajalin sa. Dan ku ji tsoron Allah, ku kyautata wajen neman arziki. Allah ya ce ga baki ɗaya rayuwarka miliyan 100 zaka samu. A gani ana dariya, an ce miliyan 100. Allah ya rubuta maka miliyan 100 zaka samu, to sai ba zaka mutu ba sai ka samu miliyan 100 din. Saboda haka yanzu da hankalinka ya tashi ganin kan cewa yanzu kawai 10,000 kake samu a wata. To amma ya zaka san cewa miliyan 100 Allah ya rubuta maka? Ba zaka sani ba, sai imani. In kai imani cewa Allah ya rubuta maka arziki kuma zaka samu har ka mutu, kafin ka mutu sai ka samu. Kamar yanda ajalinka ba za ka gama rayuwarka ba za sai ka cika ajalinka kafin ka mutu. Dan ka ji tsoron Allah, ka kyautata wajen nema. Kada ka ce ta koyaya sai ka samu, ko ta halal ko ta haram. Allah ya rubuta maka za ka samu. Halal din na nan zuwa, sai kai rashin hakuri sai haram din ya zo. Ka duba ka duba ka duba haka, wuf sai ka kubce, sai ka kubta. Da ka dan yi hakuri kaɗan da halal din zai zo. Saboda Allah ya rubuta maka dama za ka samu. Da ka ji hakuri sai ka samu ta haram, da ka yi hakuri ta halal din sai so ka samu. Shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, ku ji tsoron Allah, ku kyautata wajen nema. To anan akwai matsalar wato tahdidun nafl da wato malamai an yi fatoyi da dama akan wannan. Mutane suna yawan tambaya akan wannan. Mutum ya ce zai iyakance iyali, ya ce shi kawai yaya uku yake so ya haifa. Tahdidun nafl bai halatta ba. Ka ce za ka iyakance iyalinka, saboda haka abinda za a je a yi ma mace ko ai ma namiji dan ya hana shi haihuwa bayan yayi ya ce to shikenan bai sake haihuwa ba, wannan bai halatta ba. Amma ya zama to kan cewar halin mace ya sa an shiga za a iya wato hana ciki saboda wata fatra, wannan babu laifi. Wannan matsalar, matsalar hana ciki wanda ake ce ma asalin sa an same shi daga al'azal ne, al'azal wanda shine wato idan mutum yana saduwa da iyalinsa kafin yayi inzali sai ya janye ya zamanto ya zubar da abin nan din nasa a kasa ba a cikin mahaifa ba, wanda ana yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ba a yi inkari ba. Jabir ibn Abdullah yace kunna na'zil wal qur'ani yanzil, mun kasance muna azal kuma qur'ani yana sauka, ma'ana da haramun ne da alqur'ani ya hana mu ko sunna ta hana mu. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalikal wa'dul khafi, wannan shine binne ƴaƴa na boye. To amma kuma gashi nan ba a hana ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce binne ƴaƴa ne na boye. Me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan? Domin ya nuna kan cewa al'aula barin sa shine. Domin me? Saboda shi al-wa'du binne ƴaƴa da rai ya kunshi abu biyu, kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa, ya kunshi al-qasdu wal fi'lu, nufinka kada a samu ciki. Wato al-wa'du shine nufinka kada a samu haihuwa, ai kada a samu ɗan. Saboda haka kana nufin kada ɗan ya zo dan haka ka kashe shi yayin da ya zo, wannan shine al-wa'du haqiqatan. Amma al-azal akwai qasdun babu fi'li, babu kashe ɗan, amma akwai nufin kada ɗan ya zo, saboda haka kada ya fi wannan tafarki. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi al-wa'dul khafi. Shi yasa da Yahudawa suka ce al-azal maw'udatu sughrani, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadabatul yahud, ƙarya suke yi. Domin al-wa'du akwai al-qasd, akwai nufin a yi, nufin kada ɗan ya zo, amma babu mubasharan a aikace ka halaka ɗan. To don haka a nan ne malamai suke cewa idan mace ta yi wani abu don ta hana kanta ta ɗauki juna biyu, idan ya zamanto cewa da dalili, in ya zamanto cewa da larura, wannan kat'an babu ko shakka za ta iya yi. Mece ce larura? Alal misali ya zamanto kan cewar macen ba za ta haihu ba sai an yi mata aiki, kuma idan ya zamanto cewa mahaifar ta take yanda zai zamanto kan cewa ta haihu wannan shekarar, shekara mai zuwa ma za ta take haihuwa, to wannan zai iya sanya rayuwarta cikin hadari, saboda sai ta hanyar aiki ake take haihuwa, kuma wannan zai iya sanya ya zamanto kan cewa ranta ya salwanta. To wannan larura ce, duk abin da zai kai zuwa ga salwantar rai shine ake a manzilatul larura. To hatta manzilatul haja ma bukata ya zamanto cewar za ta takura, in ya zamanto cewa tsakanin haihuwarta da wata haihuwar shekara ɗaya ne ko shekara biyu alal misali ko ɗaya da rabi, za ta takura, za ta shiga cikin haraj, domin kafin karfin jikinta ya dawo, kafin ta gama wato shan wahalar yaye, bayan ta yi wahalar goyon ciki, za ta sake shiga cikin wata wahala ta haihuwa, tana buƙatar ta ɗan huta. To wannan wannan raf'ul haraj ne, kuma shari'a ta zo da raf'ul haraj. Duk abin da zai tsananta ya takura ma mutum, ya sanya masa mashakka, wahala fiye da mashakka wadda take ta al'ada, to shari'a takan kawo sauki a cikin hukunci. To wannan malamai shi ma sun yi fatwa, kamar yadda lajnatul da'ima ta Saudiya suka yi fatwa akan ya halatta mace sai abin da yake zai zamanto na hana ciki domin wannan. Amma idan ya zamanto cewa ciki ya riga ya shiga har yayi kwana 40, wanda yake shine lokacin da ake huda rai, ake hura rai, kamar yanda ya zo a cikin hadisi, su zahirin hadisi ya nuna 40 ta uku ce, amma abinda malamai suke fitowa da shi shine kwana 40 lokacin da zai zamanto a wato alaka, da yana nutfa daga baya ya zamanto alaka, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 40 yawman alaka, aw kama qala alayhi salatu wassalam. To bayan wannan kwana 40 din bai halatta ayi ta'arrudi da shi ba, sai dai idan ya zamanto cewa shi gaba da goyen cikin zai kai ya zuwa ga halakar shi kansa dan tayin dake cikin, wamin babu aula halakar ita uwar. To amma shi kuma wannan sai idan likitoci ne waɗanda aka yi shaida da adalcin su, guda biyu suka yi shaida akan haka, shi za a iya yin ta'arrudi da shi. Amma zubar da ciki don ko ana jin tsoron kunya cewa ta yi cikin shege, saboda haka aje a zubar da ciki, wannan mau'udatu, wannan shine shine wannan wato wala taqtulu auladakum, wannan shine al-mau'udatul kubra, wannan shine al-mau'uda, wannan shine al-mau'uda, binne da rai, domin ya riga ya zamanto halitta a lokacin, saboda haka yayin da aka zubar an halaka shi an kashe shi ya zamanto wato a akwai. Kuma idan mutum shari'a ta zo da cewa yayin da mutum ya sabbaba ga zubar da ciki, to akwai diya da ake biya. Wata mata tana da ciki ta zo wajen Sayyidina Umar, sai ta gan shi da Sayyidina Umar ya fito saboda kurjini nasa, sai ta razana, don razana sai ta yi bari, sai Sayyidina Umar ya tambayi sahabbai menene za a yi, yaya za a yi. Sayyidina Ali ya masa fatawa ya ce burrata abdin aw ama, sai ka yantar da bawa ko baiwa, domin shine hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan waɗansu mata da suka yi fada, ɗaya ta ɗauki wato ɗaya ta ɗauki a wannan abin da ake nika da shi ba dutsen na kasa din ba, wanda ake ɗorawa a kai din, ba ɗan buda ba, ɗan buda na abin nan a yi niwa dina da hautar. Ta ɗauke ta daki cikin ɗayar ta sanya ta taiɓari, da aka kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci cewa sai ta biya ta diya, wato ta biya magadan masu cikin diya, diyar ba diyar rai bane tunda ba a riga an haife shi ba, diyar shine bawa wanda za a fitar ko baiwa ya zamanto mallaka ga magadan. Dan haka waɗanda suka yi wannan dukkan magadan wannan cikin, waɗanda inda ya mutu, inda an haife shi ya zo ya mutu, to duk waɗanda suke da gadansa banda ita uwar ta zubar da cikin, dan ita ta zubar saboda haka ba za a bata gado ba, tana da gado, amma in ita ce ta zubar, in kuma hada baki suka yi da uban suka zubar, to duk ba su da gado su biyu, sai a koma ya zuwa ga sauran asibansa, su ne 'yan uwansa, sai zamanto kan cewa su ne za su ci duke, sai shi uban da ko kuma ita uwar sai su fitar da wanda suka yi wannan abin su za su kawo su fitar da baiwa ko kimarta sai a raba shi gado gare su saboda haka wannan abin da ake yi yanzu na abortion din nan da ake yi munkari ne kisan kai ne kuma ga dan gashi ko da za a ce ba a yi bane dan jin tsoron talauci amma dai kisan kai ne Allah ta'ala ya hana wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan kada ku kusanci ayyukan alfasha alfawahish shine abin da yake mara kyau wanda yake wato ake ganin bacin sa ana ganin bacin sa asali larabawa suna kinaya na alfasha ne da zina sun suka ce fahisha ne wannan suna nufin zina waɗansu suna fassara wannan alfawahish din nan anan wajen shine da zina ma zahara minha wanda aka yi a bayyane shine kamar mutum ya je gidan karuwai wal iyad billah Allah ya kiyashe mu wa ma batan wanda yake a boye shine wanda zai je yayi daduro yaje ya aje mistress wanda ba wanda ya sani amma yana zuwa wajen ta a boye idan kafa ta dauke shine ma batana wanda yake tabo boyayyar to Allah ya ce dukka da kuyi wannan wasahih wannan ayar ta fi haka alfawahish yafi zina alfasha dukkan wani abu wanda yake wato mummuna a bisa wato hatta a cikin hankali tun ma kafin shari'a kamar zalunci kamar sata kamar ha'inci kamar fushi da zai sanya mutum yayi kisan kai kamar kazafi duk wani yana daga cikin fawahish kazafi musamman kazafi ta zo ka samu mace wadda take kamammiya wadda yake bata san barna ba haka kawai ka zo ka shirya sharri ka ce ai kana gani ana fita da ita kuma inda ake kana gani ana ce ta club dan kawai menene saboda kana gaba da mutane da yan gidan ko kana gaba da ubanta wannan kazafi ya daga cikin alfawahish to kuma wannan shine ma zahara min ha wanda ake bayyana wa ma batan shine wanda ake yi a boye kamar irin su zina din kenan da sata kaga sata ma a boye ake yin ta da irin sata biro duk suna daga cikin alfawahish domin abu yana daga cikin ma batana wanda yake a boye dan ba wanda ya sani sai Allah ko auditor ya zo ya gano sai ka san yadda zaka kai maganin sa to Allah ya hana wannan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta ta allati harrama Allah ma'ana fasara biyu ce ana nufin Allah ya haramta ta tintina a cikin dukkan shari'a Allah ya hana kisan kai ko kuma allati harrama Allah wato wadda take al-muhtarama ne al-farma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada ila akhirih wato dukiyarku da rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku mai alfarma ne a kanku kamar yanda wannan gari yake da alfarma a wannan rana da take da alfarma a wannan wata da yake da alfarma saboda ka allati harrama Allah ay almuhtarama mai alfarma ma'ana wanda yake wanda zaka rike ta da daraja da alfarma da ba zaka taba ta ba kamar yanda zaka rike Ka'aba da alfarma da kan cewa ba za ka yi wani abu da bai dace ba a nan wajen haka ran mumini yake rai wanda Allah ya haramta ta illa bil haqqi fi da gaskiya me yake gaskiyar da ake kashe rai shine an-nafs bin nafs wajen kifasi ko kuma wajen ridda wanda ya bar addinin sa ko kuma wanda ya bar sallah kamar yanda ya zo a cikin sunna wanda ya bar sallah aka bashi dama aka ce ka dai aka bashi kwana uku kan cewa ka dawo ka rinka sallah yake to wannan za a kashe shi akwai sabani akan wanda suka hana zakka wa sahih su ma za a yake su kamar yanda yazo a hadisi a kisa sayyidina abubakar shine ijma'in sahabbai wanda suka hana zakka suka ce ba za su bayar ba to za a yake su a kashe su haka zalika wanda yazo zai kashe ka ya halatta shi ma wannan haƙi ne kana da haƙin ka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya rasulullah ka bani labari idan mutum yazo zai dauki dukiyata ya zan yi da shi yace fala tutihi kada ka bashi yace fa in qatalani in yake ni fa zai kashe ni yace faqtulhu ka kashe shi yace ara'aita in qataltuhu ya rasulullah idan na kashe shi fa yace huwa finnar yana wuta ara'aita in qatalani in shine ya kashe ni fa yace anta fil janna kana aljanna to saboda kaga wannan yana daga cikin alhaqu din da ya halatta kai a kashe rai idan mutum ne zo zai kashe ka sannan Allah yace zalikum waɗancan abubuwa da aka amfada su ne waɗannan dokoki guda nawa ne guda biyar ko الله تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم ولا تقربوا الفواحش ولا تقتلوا النفس غدابيا to da waɗannan ne Allah ya muku wasici ya ku waɗanda aka ce muku ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum la'allakum tattaqun da la'allakum ta'qilun domin ku samu hankali wa domin ku hankalta ku san shari'ar Allah na'am waɗannan su ne abinda yake gyara rayuwar al'umma a rayuwar al'umma da su ne za su gyaru da waɗannan abubuwa sannan sai dangi na biyu na'am
wala taqrabu ma lam yatim illa billati hiya ahsan hatta yabluga ashuddah wa awfu al-kayla wal-mizan bil-qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba وبأمر الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
الله يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن كذا كما كسنجدو كير مرايا إلا بالتي هي أحسن سيدي تحنيا ودي تكي تشي ما في كاو واتو تحنيا ودي تكي شيني نكيو تتدو كير hatta ya buluga ashudda har sai ya isa lokacin karfinsa shine lokacin balaga a wajen malik wa auful kayla wal mizan bil qist ku cika wato ma'auni wanda yake auna wato ciyar awo kenan wal mizan da kuma ma'auni wanda yake na nauyi bil qist da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma tsora ma wani rai face abinda zai iya yi wa idza qultum fa'dilu idan kuma kuka yi magana fa'dilu to ku yi adalci walau kana da qurba koda akan koda ga wanda yake koda wanda kuke yin hukunci kuke magana akan nasa wato ma'abucin zumunci ne wa bi ahdillahi awfu ku cika alƙawarin Allah zalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun da waɗannan ne Allah ya muku wasici da shi domin ku samu alwado domin ku zamanto masu wa'astuwa wannan kuma su ne abin da yake kyautata mu'amala tsakanin mutane. Allah ya faɗi na farko kada ku kusanci dukiyar maraya illa ta hanya wacce ke kyakkyawa. Wato shine ku tsare wanda yake mai rauni a cikin al'umma babu wanda zai kula da shi domin maraya shine wanda ya rasa ubansa kafin ya balaga. Shine ake nufi da maraya. Wanda ya rasa uwa ba a ce masa maraya. Wanda ya rasa uba shine ake ce masa maraya domin uba babu wanda ya fi shi wato tausayi da kula da ɗansa. To yayin da yaro ya rasa wannan dan karamin yaro ya rasa wato ya zamanto da ifi a cikin al'umma ya zamanto mai rauni dan haka al'umma take da haƙƙin kula da shi to shine idan babu wanda zai kula da dukiyarsa sai alƙali ya sanya masa wanda yake zai kula da dukiyarsa in kuma yana da shi wanda yake shine aula rajulin zakar mafi kusanci da shi na dangantaka daga cikin afibansa shine zai kula da dukiyarsa to in yana cin in ya kula da dukiyar Allah ya ce to kada ku kusanci dukiyar wannan tahdiri ne na kada ku ci an ce kada ku kusance ta ma ku kusance ta ta hanyar amfani da wannan dukiyar kada ku yi illa billati hiya ahsan sai ta hanya wacce ke kyakkyawa allati hiya ahsan shine wato wajen yanda za ku yi domin ku wajen yanda za ku rinka kula da dukiyar kamar ku rinka kasuwanci da ita dan kada zakata cinye ta ko kuma ku hada tare da dukiyar ku saboda kuna ganin zai yi wahala ya zamanto kan cewar kuna ciyar da shi amma kullun za ku yi lissafi nawa ne in akai abincin gida sai a ce to nawa ne kwanan sa yace to sai a rage daga cikin dukiyarsa wannan shine dukiyarsa a rage to a kun san akwai haraka a cikin wannan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuka yi mukhalaa da su kuka shigar da dukiyarsu cikin taku to ƴan uwanku ne wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih yayin da kuka yi wannan Allah ya san mabarnaci ya san wanda yake yayi haka ne domin ya kyautata to sai Allah ya ce to wannan ya daga cikin allati hiya ahsan din wato wajen kyautatawa hatta ya bulga ashudda har sai ya kai ya zuwa ga matakan karfinsa to nan malamai sun yi sabani yaushe ne ashuddahu malik sai fasara da shine balagarsa domin Allah ta'ala ya ce wala tutsufa amwalakum lati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum minha warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa yace wabtalul yatama hatta idha balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum kada wato ku bama wato ku jarabci ku yima al yatama marayu jarabawa
hatta idan tukuna hatta idan anastum minhum rushidan hatta idan kunyi kun wato kun nutsu da wato hankalin su me ake nufi da hankali a nan wajen hankali ba wai shine salahata addini ba hankali shine yadda za ka killata dukiya hatta idan balagun nikaha shine balaga yayin da wato maraya ya zama to balidi to ya cika sharadi ɗaya kenan na amayen masa da dukiyar sa sharadi na biyu fa in anastum minhum rushdan idan kun nutsu da wato cewa za su iya killata arziki dukiyar su to sai kuma ya me wato sai ku jaraba su sai ku ba su kuɗi ku gani yayin da kuka dan ba su kuɗi kamar alal misali zai tafi makaranta sai ka dauko kuɗin wata uku ga baki ɗaya ka bashi ko kuma kuɗin tara ne yanda yake zai rinka yawa kan kullun ka rinka bashi abinda zai ci sai ka dauko na wata ɗaya ka bashi ga ya zai yi zai je ya gama da na wata ɗaya din nan a yau da gobe ya je ya tara yara a sai alawa a gama da kuɗin gobe ya zo ya ce a bashi kuɗi ne sai a ina baka na wata ɗaya to kaga kenan ba rashidi bane akwai hanyoyi dai da mutane da taban fiqi suka bayani yanda ake gane rashada wato hankalin mutum to yayin da yayi wannan ya cika wannan to za a iya bashi kuɗin su to nan da aka ce wala taqrabu malal yatim da aka ce hatta yabluga ashudda ba yana nufin wato yayin da suka zamanto sun kai lokacin da za a basu kuɗin za ku iya cin kuɗin bane a'a ma'ana iyakar lokacin da kuke da sultani akan rike dukiyar to a lokacin da kuke rike dukiyar su to ku tabbatar kan cewa kun killace ta ba ku ci ta bisa zalunci ba abinda ake nufi da ar-rushd kamar yadda muka ambata shine husnul nazar dan haka kaga ake cewa mai shan giya idan ya zamanto kan cewa yana kula da dukiyarsa to wannan ba za a ce masa ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba amma wanda yake salihi wa salihun laysa yajidu an-nazara fil mali in khifa ad-daya'u hujra amma salihi wanda ya zamanto cewa baya kyautata wato kula da dukiyarsa to wannan idan khifa ad-daya'u hujra an ana jin tsoron zai tozata dukiyar sai a ce wannan mahjuri ne ba zai yi tasarrufi a cikin dukiyarsa ba dan haka abinda ake kula yadda yake zai iya kula da dukiyar to sannan Allah ta'ala yace wa awful kayla wal mizana bil qist ku cika ma'auni da wato ku cika tiya da ma'auni bil qist da adalci wato shine kada ku cuci mutane wajen mu'amalar ciniki kada ku cuce su sannan Allah ta'ala yace la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora marai face abinda za ta iya yi ba ce abin da za ta iya dauka wato duk a cikin wannan abu ne wanda yake bai gagara ku aikata ba wa idza qultum fa'dilu wannan a cikin dukkan mu'amalar mutane ta zamanto da adalci saboda haka wajen shaida wajen alƙalanci wajen yin shaida da kanci wajen ka zo kai hukunci kace wani adali ne ko kuma kai suka akan shaida cewa ba adali bane wajen shawara wajen sulhu tsakanin mutane wajen bada labari akan sifofin abubuwa wajen mu'amala yayin da kake kasuwanci ka zo ka san kan cewa yayin da zaka je ka zo ka sayar da shadda ka je ka ce ma mutane a China ko zaka je kai maka magani antibiotic ne zaka je kai mai karfi 500 ka je ka ce kuma yi da shi 200 sai ai maka shi a 200 amma a rubuta 500 ne wannan rashin adalci ne ko ba rashin adalci ba to hatta wajen mu'amalar mutane adalci yana shiga haka zalika wajen ijara an dauke ka aiki ya zamanto kan cewar aikin nan daga rana zuwa dare ne an baka daki zaka yi fintin sa ka san kan cewa idan kai aiki yini dai zaka iya gamawa amma sai ka zo kai wannan ka tashi ka tafi ka ce ai ka je tare ne ai ka je zaka yi wannan ne baka zo da wuri ba ka je unguwa ka ci aikin ranar bayan a ci sai ga aikin da za a yi cikin kwana daya a jashi sai a yi shi cikin kwana uku wannan karin kwana biyun da kai na gobe da na ran na biyu da ran na uku ka ci haram dan zaka yin sa a cikin kwana daya kuma haka aka yi dinga da kai amma ka zo kai ta yamadi da a cikin al'amarin abin ya wuce ya zama to ka ci haƙƙin mutum kana ganin kan cewa a ai ka san yan birni sai an musu haka wai ka doki hancin mutum ba shi ka doki hanci ba hancin kanka ka doka haka zalika wajen rantsuwa wajen yabo da wajen zagi duk wannan adalci yana adalci duk yana shiga cikin dukkan waɗansu abubuwa to Allah duk yace wa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana tunda dai yawanci ai a wajen duk waɗannan abubuwa ai a bayani ne in zaka yi shaida fada zaka yi in zaka yi alƙalanci da hukunci fada zaka yi in zaka yi ta'dili fada zaka yi in zaka yi tajrihi fada zaka yi in zaka faɗi shawara yanda aka zo ake maka shawara duk fada zaka yi saboda haka duk wata magana da zaka yi da musamman in ta shafi da haƙƙin wani kai adalci wannan shine umarnin Allah wabi ahadi wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba ko da ko wanda kuke yin hukunci kuke magana akan sa din nan ma'abucin zumunci ne shi ma ku yi adalci wabi ahadi llahi awfu sannan kuma ku cika wato alƙawarin Allah abinda ake nufi da alƙawarin Allah dukkan alƙawari da aka danganta shi zuwa ga Allah saboda wani abu wanda ya sanya wannan kamar ya zama tukan cewa kace ahadullahi alayya alƙawarin Allah yana kaina ko kuma abinda kai alƙawari kuma ka rufa shi da rantsuwa to ku cika shi saboda ganin girman Allah zalikum wasaqu bihi la'allakum tadhakkarun da waɗannan abubuwa ne Allah madaukakin sarki ya muku wasici da shi domin kuwa asu ku zama to masu wa'azwa kuma in kuma kada ku manta me aka ce akan liqaumin yadhakkarun Allah ta'ala me yace yace lahum darus salami inda rabbihim saboda haka wato in dai kuna so ku zama to kuna da darus salami to ku yi aiki da waɗannan wasiya da Allah ta'ala ya muku na'am sannan na ƙarshe kuma daga cikin wasiyoyin
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatadallaqa bikum an sabili dhalikum wassaqakum
Na'am Allah ta'ala yace wa anna hadha sirati mustaqima kuma wannan shine tafarki na mustaqiman halin kasancewarsa wato halin kasancewarsa miƙaƙe fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi wato masu sasaba ma juna fatafarraqa bikum an sabili sai su rarraba ku daga tafarkin Allah sai su rarraba ku ay fatatafarraqu bikum an sabilihi sai su rarraba ku gabarin hanyarsa gabarin hanyar Allah zalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun da wannan ne Allah ya muku wasici da shi domin ku samu tsoron Allah domin ku zamanto masu takwa ai wato bayan Allah yayi wannan bayanin sai ce to wannan shine tafarki na a miƙe kun ga wannan sabanin Allah ta'ala a sabanin abinda Allah ta'ala ya sifanta tafarkin mushrikai kun ga wato Allah ya bude bayanin wato magana akan shari'ar mushrikai karkatatta da bayani akan cewar wa hadha siratu rabbika mustaqima yace ga tafar wannan shine tafarkin ubangijinka ne kake kuma bayan ya bayyana tafarkin su wanda yake babu wanda yake a cikin bayanin duk zaka ga yana bayyana karkatar da ke ciki ne na hanyar mushrikai sai kuma yanzu ce to ga tafarkin ubangiji ga abinda ubangiji na ya haramta muku ga dastur din ubangiji na sai ya kare shi da kuma bayanin da ya cewa shine wa anna hadha siratun mustaqima kamar yanda ya bude da cewa wa hadha siratu rabbika mustaqima sai kuma ya cika shi da cewa wa anna hadha siratun mustaqima wannan shine tafarki na halin kasancewar sa a miƙe fattabi'uhu ku bi shi babu abinda ya fi cancanta ga duk wanda ya gane kan cewa ga hanya miƙaƙiya irin ya zo ya bi ta kana cikin tafiya ka san kan cewa idan ka bi wannan hanyar zaka bata idan ka bi wancan hanyar zaka bata amma ka ga hanya da zaka kai ka maimakon ka je ka sha wahala maimakon ka je zuwa ga halaka sai ka zo ka bi shi wala tattabi'u subul kada ku bi waɗansu hanyoyi in kuka bi waɗansu hanyoyi za su raba ku daga hanyar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran kamar yadda zo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ya ja hanya guda ɗaya ne kaiya sannan ya ja layika a gefe daban-daban yace wannan shine siratullahi almustaqim wannan shine tafarkin Allah ne kaiye waɗannan sune subul sauran hanyoyi akan kowanne akwai shaytani akan kowanne daga cikin su akwai shaytani saboda haka in dai kuka bi su to tabbas za su raba ku daga tafarkin Allah tabbas za su raba ku daga tafarkin Allah saboda su dubba a miƙe suke ba sun karkace to Allah ya ce da wannan ya muku wasiya domin ku samu tsoron Allah wato in dai kuna son ku zamanto masu takawa to ku lizimci tafarkin Allah wanda yake shine musulunci akwai hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin as-siratul mustaqim amma saboda ƙurewar lokacin Allah ya ce mu gobe za mu bayyana dangane da akwai ƴan sanarwa dangane da sha'anin at-tahajjud mun san dai yau shine 20 ga wata yau 20 din farko 20 na tsakiya suka cika 10 ta tsakiya yau ta kare daga daren yau 10 ta karshe za ta fara ba mu fara 10 ta karshen butuna sai da daren yau da yake dare ne yake farawa a cikin shari'a sai dare ya zo sannan rana za ta zo saboda haka da yau daga magariba muka shiga 10 karshe kuma shine dare na farko na cikin goman karshe daren 21 wanda ake kaunar ya zamanto daren Lailatul Qadr domin Lailatul Qadr ta afku a daren 21 a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yazo hadisin Abi Sa'id to bisa al'ada mun san mun ana yin sallan tahajjud saboda a ƙara wato a karfin ibada da tsayuwar dare a cikin waɗannan darare wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raya su ga baki ɗaya baya bacci a cikin su a to kamar yanda bayan tahajjud akan yi itikafi dangane da itikafi kamar yanda muka sanar ba mun sanar ba amma mun dauki matsayi tun a farkon watan annan cibiyar Al-Furqan jami'an da suke kula da wannan cibiya wanda yake wannan masallaci na cikin cibiyar kan cewa bana ba za mu bada damar ai itikafi ba a cikin wannan masallaci ba ma hana abinda Allah ya haramta ai ba ma haramta abinda Allah ya halatta amma kamar yadda Sayyidina Usman yace ana kawo dokoki ga mutane irin gurgurdan halin a irin gurgurdan abubuwan da suka fara tsinana na wato sharri saboda halin da ake ciki na wato barazanar tsaro da ba za mu iya tabbatar da lafiyar wajen bautar mu ba saboda ba mu da kwarewa da jami'ai da za su iya sa ido da kula da shige da ficen da ake yi da kuma wanda suke shigowa da abin da suke shigowa da shi cikin masallacin saboda haka dan tsare lafiyar wajen ibadar da kuma tsare lafiyar masu zuwa suna ibadar muka ce ba za a yi itikafi ba kuma sai ya dace ma masarautar Kano a jiya aka kirawo haɗin kan dukkan masallaci kanka da abada dama a yi itikafi a bisa shawarar da jami'an tsaro suka bayar to jami'an tsaro muna kaddara wannan abin nasu kamar yadda muke kaddarawa to su ma kuma su kaddara halin da musulmi suke ciki daina cigunawa mutane musamman 'yan sanda babu dalilin da zai zamanto kan cewar ba sa kaddara ibadar da musulmi suke ciki a cikin wannan wata mun ga waɗansu wurare dai sun soma kyale mutane wanda suke ɗauke da mata akan babur da yara suna kyale suna wucewa kamar waɗansu wajen checkpoint to a shahid za mu dawo dai zuwa ga magana mu dama mun riga mun ɗauki matsayi dangane da itikafi ba za a ba da dama a yi itikafi a masallacin nan ba amma tahajjud za mu yi kamar yadda ake yi a dukkan a sauran shekaru da suka wuce kamar yadda muke yi daga yau da daddare tarawih ma za mu rinka yi 8:30 kamar yadda aka saba za mu rinka karanta izifi 1:30 amma tunda bara mun yi sauka a cikon wannan dama kwana 10 karshe muna faro tilawa ce ta daban a tarawih tilawar da muke yi a kwana 20 na farko ita muke dorawa akan tahajjud saboda haka tilawar da muka tsaya daga inda muka tsaya yau zamu ci gaba a cikin sallar tahajjud shi ko tarawih tunda bara mun yi sauka mun yi shekara 4 muna izifi 15:55 na kwanakin 10 karshe din nan zamu bude wata sabuwar saukar daga wannan shekarar sai kuma mai yawan rai bayan shekara 4 ai sauka akan tarawih kwana 10 da ake na karshe daga yau zamu bude da suratul baqara izfi 1:30 mai tarawih babu shafa'i da wuturi a lokacin tarawih shafa'i da wuturi zamu mai da shi lokacin tahajjud ne tahajjud din mu kuma raka'a 8 muke zamu rinka yi kamar yadda muka saba raka'a 2 farko mu karanta izfi 1 raka'a 2 na tsakiya mu karanta izfi 1 raka'a 4 na karshe mu karanta izifi 1 sai kuma dan kari da zamu yi domin ya zamanto mun yi sauka a daren 29 wanda ke shi ma ɗaya daga cikin dararen ne da ake kauna ya zamanto daren Lailatul Qadr insha Allah dangane da masu zuwa sallan tahajjud zuwa tahajjud din nan mun auna mun ga kan cewa maslahar zuwar tafi maslahar rashin zuwa ga waɗanda yake zuwa din babu cizguna a gare su a rayuwarsu ko dukiyarsu ko mutuncinsu su ne waɗanda suke makwabtan nan wajen da za su iya takowa a ƙasa su shigo da wanda za su zo a mota saboda an ba su dama su zo da wanda za su zo a cikin adaidaita sahu amma wanda za su zo a babur maslahar su zauna a gida su yi yafi bisa maslahar su ce za su saboda zuwansu a babur za su bijirar da kansu ga haɗari ga rayuwarsu ko dukiyarsu ko mutuncinsu duk wanda yake zai taɓa ɗaya daga cikin wannan a shari'a tana kawo saɓanin hukunci domin kiyaye kawar da ɓarna shine aula bisa kawo gyara kawo maslaha kawar da ɓarna ga dukiya a garai ko lafiya ko gaba ko kuma dukiyar mutum ko mutuncinsa shine aula ya yi bisa ya je ya ce zai samu wata maslaha musamman idan maslahar ba ta abinda aiki ne na wajibi yake kawo ta ba aiki ne wanda yake na mustahabbi zuwa sallar tahajjud din nan mustahabbi ne a cikin zuwa sallar ta a cikin masallaci mustahabbi ne amma mutun ya zamanto ya tsare ma kansa abinda zai shi taba lafiyarsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa wannan wajibi ne saboda haka muna kira ga ƴan uwa wanda yake a ba su da abun hawa sai babur da shafa ma kansu lafiya su zauna su sallar tahajjud din su a gidansu ko kuma a unguwar su wanda yake ake yin tahajjud din kusa da su in babu inda za su yi su zauna su a gida shine yake bisa su toho sanya kansu cikin garari sanya rayuwarsu cikin garari ko abun hawan su ko kwace maka abun hawa aka barka cikin goman karshe maimakon ka je kana tilawa a masallaci kullun kana zuri kana zo abin nan kana zuwa police station Bamfai ko MTD ka bata lokacinka ai kwana da kwanaki kana yin wannan kuma ka san dama ba abinda ƴan sanda suke so irin wannan in ka shigo hannu a ja dan kawai a bata maka lokacinka duk ya tafi to kaga akan neman sunna ka je ka fawwata hatta waɗansu abubuwan ma wanda suke na farilla watakila kaga ba ka samu sallar jami'i ba a cikin wannan goman karshen ka tafi can kana ana kiran Allahu akbar mai hukunka zo masallaci da ka kana cikin sahun farko kana gaban kanta to kaga idan ka yi ma kanka lafiya gara ka da mutane su zauna a gida amma dai waɗanda yake suna da damar su zo din a cikin mota sai su zo tunda an ce dokar ta ɓaci din an ɗaga ta ga motoci cikin dare kuma wanda yake a hanyar su sai sun biyo ta hanyar da yake akwai checkpoint ɗin ƴan sanda yanda za su kauce checkpoint ɗin ƴan sanda ɗin nan su kauce shi saboda neman salama saboda kasancewar yanda mun san halin yanda kasar tamu take Allah ya mana magani a karfe 1 za a rinka fara sai ne kuku da rubi karfe 1 za a rinka tada za a rinka kabbarar ta yadda sallar tahajjud insha Allah kamar yanda aka saba yi sannan ina amfani da wannan dama janyo hankalin mata da suke zuwa kan na farko la Allah saboda rashin shigo wasu cikin masallaci maza suna ganin yanda suke yi shi yasa basu ba sa kula da yin sahu ba san su sahu ba ba san ka'idar zama a masallaci ba dan ba saba da zuwa ba to ya kamata su kula cika sahu yana daga cikin cika sallah kuma da Allah waɗanda suke zuwa da mata su koma su gaya musu da matan su da ƙannan su da ƴaƴan su su gaya musu kar su rinka kula da koma su zuwa da yara a jiya mun yi bayan abin mun janyo hankalin yara ana sallah suna ta tsalle suna ta kai komo suna ɗauke hankalin mutane idan an ce masu karatun alkur'ani kada su ɗaukaka murya don saboda kada su ɗauke hankalin masu sallah daga sallarsu to ina kuma ga waɗanda yake za su rinka zancen surutu kuma abin takaici shine waɗansu masu surutun nan ba ƙananan yara ba ne yara ne waɗanda suke taklifi ya hau kansu balagaggun ƴan mata ne waɗanda suke suna da hankalinsu amma ana sallah sai ga sun zauna suna ta hira ko su ɗauko waya su yi ta magana a cikin waya bayan ga ƴan uwansu iyayensu mata suna tsaye suna so su samu nutsuwa a cikin sallah amma suna janye hankalinsu to karatun alkur'ani ma an hana ɗaga murya dan kada ya janye hankalin wanda yake sallah ballantana kuma a zo ana ta yin waya sannan kuma ku ja hankalin ƴaƴanku da ƙarnanku da suke zuwa kan waɗanda suke nema su zo su rinka ɗauke musu hankali suna ne musu waya suna jan su waya su fito dan su je su zance rasa inda za su yi zance sai a masallaci irin wannan inuwa da lalata ina ya kai wannan kana nema ka samu albarka a cikin rayuwar taka kana nema ka samu albarka a cikin alaƙar da kake da wanda ko ma da kyakkyawan nufi ne kake kan cewa wanda wataƙila ma an san ai cewa a gidansu kana zuwa kana neman ta da aure amma ka rasa inda ba ka haƙura sai ta koma gidan nasu ka je mana amma a cikin masallaci sannan kuma wannan hanya ce wanda zai buɗe ƙofar barna mabarnata sai su zo zaman tokan cewa nan ne dandali da za su rinka wato neman su haɗu tare da abin su haɗu tare da mata to wanda suke wannan a gaskiya suna cutar kansu kuma muna kira da kowa ya rinka bada haɗin kai da ƴan uwan mu ƴan hizba da suke zuwa suna kula da irin wannan tsare mutuncinmu ne tsare mutuncin al'ummarmu ne tsare kuma wato alfarma su kansu yaran ne da su matan da samarin akan wannan so da ka ba da haɗin kai kada mu soma bakarara mu soma cewa Allah ya isa ga duk wanda suke wannan ko wallahi za su bi so da ka da Allah su daina kuma dai a ci gaba dai da Allah da jan kunnan ɗan yara ƙanana yayin da suka zo wato wani walimi yana cewa wato maganin wannan ba shine a hana yara zuwa masallaci waɗansu suna ganin kan cewa a ce ma mata su daina zuwa da yara masallaci mutane da dama sun gaya min haka, nace a'a nake yadda, nace bazan yadda, ni ban yadda ba, fahimta ta addini ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale ana zuwa da yara masallaci, shi kansa ya zo da jikarsa yayi sallah da ita a gaban sahu, yana tsore da ita akan kafatarsa sallar farilla. Idan yayi ruku'u sai ya ajiye ta, in ya dago daga sujada sai ya dauke ta ya maida ita kan kafatarsa, haka yayi sallah tare da ita. Kuma jikarsa ce, ba yarsa bace ma wanda take zai a ce ai yana tausaya wa matarsa ce wanda yake, a'a yana da yarsa ce, jikarsa ce, uwarta tana hannun uwarta, amma zai dauko ta saboda shafakarsa, domin kuma albarka da take sauka su ma ta sami yara. Kuma yace yana sallah, yana so ya tsawaita karatu, sai ya ji yarinya, sai ya ji jariri ko jaririya tana kuka, yace sai ya tausaya ma uwarta, sai ya gajarta sallah, sai ya gajarta sallah. Wata ran sallah asuba da inna a'tayna ya kare ta sallah asuba, hadisi ne sahihi, annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana jin karatu, yana jin kukan yarinya, sai ya karanta inna a'tayna kal kawsar, dan a gama sallar wannan ta mai da hankalin uwa ya kwanta, ya mai ta mai da hankali ga yarta. To kaga amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa kada ku kawo yaya masallaci. Akwai hadisi da ake ruwaitowa, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, ku nisantar da masallatan ku, nisantar da yara da yaran cikin ku, wato ƴan yara na cikin ku da mahaukatan ku daga masallatan ku. Hadisi ne da'if, bai inganta ba, ba za a kafa hujja da shi ba. Wani malamin mu yake cewa idan ya ga yara ana sallah a cikin harami din nan, suna zaune kawai abinsu, ko kuma ma suna ta kaiwa suna komowa, suna ta guje-gujensu, yake sai ya rinka jin ina ma shi ne su sallar ba a rubuta musu ba, amma duk rahamar da take sauka a ɗakin Allah mai alfarma suna da rabo a ciki. Irin wannan ne sai kaga shikenan, wannan sai kaga yaro ya miƙe, ya samu, ya zamanto inaya ta same shi, al-inayar rabbaniya, Allah ya sanya shi a hanya. Kaga duk wani abu na kirki, na mutanen kirki yana zuwa wajen ya, kuma ga Allah ya kautar da shi saboda wannan rahama ta riske shi. To muna kwadayin yaran mu duk su samu irin wannan rahama, dan muna imani cewa rahama tana sauka a waɗannan wurare na ibada, saboda haka ba ma yi musu kyashi kan zo da ƴaƴansu. To amma kuma alfarman mumini, mumini yana da alfarma, duk abin da zai bata ma mumini Allah baya son sa. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. waɗanda suke bata ma mumine maza da mumine mata ba tare da sun yi wani laifi ba, su mumine din su kuma zo su bata musu, to waɗannan sun daukan ma kansu wato abin da yake al-buhtan, shine wato babban zalunci, wa ithma mubina, da laifi wanda yake mabayyani. To kun ga laifi ne, bata yana daga cikin bata ma mumini, yazo yana yin sallah ya zamanto wato yara sun zo suna kai komo, suna dauke masa hankali daga sallarsa, ko suna ta surutu, wannan sun shiga cikin haƙƙin mumini ne. To iyaye lallai wato su ja kunnen ƴaƴansu tun kafin su taho, kuma wannan ai yana daga cikin uslubi na tarbiyya. Uba yayin da zai taho ya ce to ku kulafa masallaci zamu je, ba country mall zamu je ba, ba jifatu zamu je ba, ba sahad zamu je ba, ba kuma stadium zamu je ba, a gaya musu irin wani don su fahimta. Sannan in an gama sallah a ce wane ya yau mai kai raka'a nawa kai, ko dai wasa kai, me kai yau a masallaci, wane ne yau wasa a cikin ku, sai ka ji kun san cewa kenan uba yana bibiyar halin su, zai tambaye su. To yana daga cikin haƙƙin tarbiyya da ya kamata iyaye su yi ma ƴaƴansu, domin su fahimtar da su kan cewa masallaci daban yake, da wuri ne wanda yake daban, sai ya zamanto kan cewa sun tashi suna ganin girman Allah, tunda suna ganin gidan wurin da ake bautar Allah. Wannan daga cikin uslubin sanya ma yaro ganin girman Allah tun yana dan karami. Don haka a kula, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin waɗannan darare. Allah ya mana muwafaka da dacewa da samun daren Lailatul Qadr. Kuma Allah ya samu a cikin wanda suka tsaya a cikin daren Lailatul Qadr imanin wahtisaba. Ya sanya mu waɗanda yake gafarta musu, yake ƴanta su a cikin waɗannan darare. Ya sanya mu a cikin wanda yake ba su addu'awatul mustajaba, addu'o'i wanda suke karɓu a cikin waɗannan darare. Kuma Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ceton manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi, ya azurta mu da ceton alqur'ani, ya azurta mu da ceton azumi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.